Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masuraro, assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Murtala Faruk. Sanyin nan muka sake dawo a shirin mu na hantsi. Yau ranar Talata 7 ga watan Janairun shekara ta 2020. Cikin shirin za ku ji cewa sakamakon zaman ɗarɗa da ake tsakanin Amurka da Iran. Ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya fitar da gargaɗi ga Amurka mazauna ƙasar. Sai kuma shirin a dawo lafiya da babaya ko makir zai gabatar mana. Daga nan kuma sai shirin jaridin jamhuriyar Nijar da kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro ke kira kuna ajiye mana. Amma duk waɗannan sai mun fara da cikakkun labarin duniya.
To jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi. Wasu kasashen turai kawayen Amurka sun kira ga bangarori biyu na Amurka da Iran da su maida wukaken su kube biyu bayan alwashin da Iran ta yi na maida martani akan kisan babban komandanta Qasem Soleimani da Amurka ta yi a Iraki. Duk da yake Amurka bata sanar da kawayen nata na turai ba kafin kai harin akan komandan na Iran. Prime Minister Britania Boris Johnson ya ce kasar ba za ta yi alhinin mutuwar Soleimani ba Amurka kadai ba, Britania ma na cikin kasashen da suka ji jiki a hannunsa, inji Director General na cibiyar ayyukan gidan sarautar Britania Karen von Hippel. Kasashen Britania da Faransa da Jamus a jiya Litinin sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa inda suke kira ga bangarorin biyu da suka yi zuciya nisa su kuma nuna halin dattako. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta EU ta gayyaci ministan harkokin wajen Iran Mohammed Javad Zarif zuwa Brussels a kokarin ganin an dakile rikicin. Tsohon mai baiwa shugaban Amurka shawara akan sha'anin tsaro John Bolton a jiya Litinin ya ce zai bayyana domin ba da shaida a zaman sauraren karar tsige shugaba Donald Trump idan har majalisar dattawa ta gayyace shi, lamarin da zai baiwa Democrats ƙarin haske akan ainihin abin da ya faru a bayan fage akan yunkurin Trump na tursasawa Ukraine gudanar da bincike da zai amfane shi a siyasance. Bolton, wani mai aƙidar jaddada ƙarfi ikon faɗa a ji da Amurka take da shi a duniya, yayi aiki a matsayin jami'in tsaro na uku na Trump tsawon watanni 17 kafin a cire shi a watan Satumban da ya gabata sakamakon takaddama akan yadda za a tafiyar da dangantaka da Iran, Koriya ta Arewa da Afghanistan. A shirye-shiryen kada kuri'ar tsige Trump a majalisar wakilai, masu bincike sun ƙi gayyatar Bolton saboda fargabar tsawaita zaman shari'a a kotu akan ko za a iya tilasta masa ba da shaida ko kuma zai yi biyayya ga umarnin Trump da ya hana wa manyan jami'ai bayar da shaida. Yayin da zaman sauraren karar ta tsige Trump ya koma majalisar dattawa, duk da yake ba a tsayar da ranar somawa ba, Bolton ya ce zai so ya warware wasu al'amura masu sarƙaƙiya gwargwadon iyawarsa cikin kyakkyawar natsuwa da kuma nazari. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Amurka ta tura ƙarin sojoji a wani sansanin soji da ke ƙasar Kenya biyu bayan mummunan harin da mayakan ƙungiyar Al-Shabab suka kaiwa sansanin a ranar Lahadi. Rundunar sojin a Afirka ta faɗa a wata sanarwa a jiya Litinin cewa dakarunta masu kai ɗaukin gaggawa a gabashin Afirka sun isa sansanin na Manda Bay domin ƙarfafa tsaro. Rundunar ta kuma ce ba inda ta ga wata alamar cewa harin na da alaƙa da Iran. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka uku suka mutu a ranar Lahadi sa'ad da mayakan Al-Shabab suka kai hari a sansanin na Manda Bay wanda dakarun yaƙi da ta'addanci na Amurka da Kenya suke amfani da shi. Dakarun tsaron Kenya sun faɗa a wata sanarwa cewa an kashe 5 daga cikin maharan. Sojojin Amurka na amfani da sansanin na Manda Bay domin horar da dakarun kasashen Afirka da ke kawance da Amurka da kuma kai dauki akan duk wani rikici, kazalika da kare muradun Amurka a wannan yankin. Dakarun da ke biyayya ga babban hafsan sojin kasar Libya Khalifa Haftar sun ce sun karbe ikon birni mai muhimmanci na Sirte daga gwamnatin da yammaci ke marawa baya a Tripoli. mai magana da yawun sojojin kasar ta Libya na Haftar ya faɗa a jiya Litinin cewa sun kwace birnin a cikin ƴan sa'o'i kuma tuni da ya sami ƴancin kansa. Kawo yanzu Tripoli bata yi wani sharhi akan lamarin ba, haka kuma babu cikakken bayani akan gwabzawar Sirte da ke kan gabar Mediterranean. Birni ne mai muhimmanci domin kuwa Dakarun na Haftar ne yake ikon gabashinsa, yayin da Tripoli take iko da yankin har zuwa yammacinsa. Birnin yana kuma kusa da yankunan Hakomai. Sirte shi ne garin haihuwa na tsohon shugaban mulkin kama karya Muammar Gaddafi, kuma ya yi zama a ƙarƙashin ikon ƙungiyar IS kafin gwamnati ta kwato shi daga hannun masu tsatsauran ra'ayin addini tare da goyon bayan Amurka. Libya tare da tana fuskantar tashe-tashen hankali tun sa'ar da aka hambarar da Gaddafi, aka kuma kashe shi a shekara ta 2011. Dukkan kokarin daidaita siyasar kasar sun tashi a tutar babu. Bangarorin biyu suna yaki da juna ne don neman iko da Tripoli tun a watan Afrilu, lamarin da ya rutsa da dubban fararen hula.
Murtala Faruk sanya nake ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda aka ji a farkon shirin, ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya fitar da gargaɗi ga Amurka mazauna Najeriya cewa su yi taka tsantsan a daidai lokacin da ake ci gaba da zaman ɗarɗar tsakanin Amurka da ƙasar Iran. Babangida Jibrin ya haɗa mana wannan rahoto kan wannan batu.
Gargaɗin wanda ofishin jakadancin na Amurka ta wallafa ta shafinta ta yanar gizo ta umarci Amurkawa Najeriya da su kasance masu taka tsantsan tare da lura da harkokinsu, kama daga inda za su da waɗanda suke hulɗa da su da kuma waɗanda ke kewaye da su. Ko da yake sanarwar ofishin jakadancin bai fito karara, ya yi ƙarin haske ko da irin barazana Amurkawan za su iya fuskanta a Najeriya ba, amma sanin kowa ne cewa Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka da ke da ɗimbin mabiya musamman Shi'a da ake zargin su da samun goyon baya ko daukan umarni daga shugabannin kasar Iran. Yanzu haka ma dai shugaban masaban Shi'a a Najeriya Sheikh Ibrahim Azzazaki ya shafe shekaru fiye da hudu kenan a hannun jami'an tsaron Najeriya. To koya 'yan Najeriya ke kallon wannan cece-kuce na Iran da Amurka zai shafi Najeriya ta fuskar tsaro da kuma zamantakewa? Tambayar kenan da naiwa wasu 'yan Najeriya, ce kuwa har da Dr. Shaibu Ancau, malamin kimiyyar siyasa a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria.
Kasar tun da aka yi yin jihadi na kasar Iran, kasashe guda biyu a duniya su ne suka fi ainihin samun illan ainihin wannan yin jihadi na kasar Iran, daga kuma Najeriya sai Lebanon, wanda ta kasar Lebanon aka zo aka dasa ainihin Hezbollah, wanda shi ne suka yi matsayin masu kusan laba gwamnatin kasar guda biyu, wanda ka ga yau yan watanni nawa an kasa samun shugaban kasa ingantacce kwararre guda ɗaya a kasar Lebanon. To kaga Najeriya tana ɗimbin magoya bayan ƴan Shi'a wanda suke mika wilayensu ga kasar Iran, saboda ina ganin akan haka ne ita Amerika take ganin tunda akwai yawanci ƴan Shi'a, wanda kuma dukkan wani abu da aka yi kaga dukkan ƴan Shi'a da ke duniya wannan abu zasu Allah wani da shi, kuma za su iya kokari su ma su iya ɗaukan wasu matakai a kan ɗanyen ƙasar Amerika. Shi ne nan ita kanta ofishin jakadanci na Amerika da ke Najeriya suka kokari su jawo hankalin Amerikawa da ke zaune a Najeriya domin su gane cewa za a iya kai musu hari a kowane lokaci ko kuma a wani jin da ba sa tsammani.
To koya sauran talakawan Najeriya ke kallon wannan ja-in-ja na Amurka da kuma kasar Iran, ga dai abin da wasansu ke cewa.
Fiye ba an yi kuskuren kashe shi, duk kuma nan kasashen duniya ne baki da Najeriya mun nan kanta ana cewa Amurka su taka tsantsan. To yanzu wannan tashi hankali za mu kira da manyan kasashen duniya din, yan sandan duniya kenan su taka tsantsan, kada wannan abu ya kawo mana yakin duniya, su ya hankali su kamo su kwantar da hankali insha Allah.
To wannan rikicin da gaskiya Najeriya yanzu nan abun ta faru ne kowane kasa yanzu gaskiya tashi hankalin da ake samu yanzu rikicin nan da can. To gaskiya sai dai mu je mu rungumi addu'a, idan gaskiya addu'a ne mafita, amma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ƙarshe da wannan abubuwan. Ko Najeriya ma yanzu ba su a cikin mu gashi ire-iren wannan aji wannan yau aji wannan gobe, amma da albarkacin manzo Allah, Allah kai mana mafita.
Shi dai wannan gargadi da ofishin jakadancin na Amurka ta fitar ya zo ne a daidai lokacin da ita ma rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi gargadi ga 'yan Najeriya da su kauce wa shiga duk wata zanga-zanga ko taruka masu nasaba da rikicin Amurkan da Iran, abinda kuma masana ke kallon hannun kamar sanda ne ga 'yan kungiyar Shi'a wanda dama suke takun saka da jami'an tsaron tun bayan kama jagoran su Sheikh Ibrahim Azzazaki. Babin gida Cifirin Murya Amurka daga Lagos.
Shi muke bautawa kai da ni, mai neman ga wanda ba kyau dan Allah ka sanar da ni. Yankin mu guda daya, ga kasar mu guda daya kai da ni. Mu zauna lafiya, kar wadansu su samu a matsala.
To a gaida Babangida Jibrin kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka. Yanzu da yana tare da sashen Hausa na Murya Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon muke cewa karfe 2:14 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin farko na wannan sabuwar shekarar 2020, zamu duba irin alƙaluma da hukumomi masu kula da ababen hawa a ƙasashen mu suke fitarwa na hatsarin da aka samu a shekarar da ta gabata. A cikin wannan lokaci na shekara ne hukumomin kiyaye hatsarin ababen hawa a ƙasashen mu suke bada bayanin abubuwan da suka faru akan hanyoyin mu. A yau shirin Hadau Lafiya zai kawo muku alƙaluma akan hatsarin ababen hawa a ƙasar Ghana ne, inda zamu tattauna da Isa Ali, shugaban kungiyar Vald mai zaman kanta mai fafutukar rage hatsarin ababen hawa a Ghana, inda ya faro mana bayanin nan sa kabar haka.
Sai mu ce dai yan sanda kenan masu duban sha'anin motoci kenan sun fito da sai mu ce adadin mutanen da suka rasa rayukansu kenan cikin shekarar da ya wuce shi ne 2019. To kan takardar dai suna gwadawa cewa from January kenan zuwa har November mutanen da sun kai rasa rayukansu sai mu ce fadin Ghana baki daya muna ce 2,803 kenan da suka yi rashin rayukansu.
2,803
kenan, 2,803 kenan, muke dai nan da zuwa 2,000 kenan da sun kai rashin rayukansu. Gaskiya ababen da sun kawara cewa sanadiyan wannan sai mu ce rashin yadda an kai mutane suka yi rashin rayukansu shi ne na farko. Wasu gaskiya sai mu ce masu tuki kenan suna gudu da mota shi ne overspeeding kenan, wannan na farko kenan. Sannan na biyu kuma akwai yanzu mun ka duba cikin sai mu ce Ghana baki daya jama'a na amfani da abin da ake ce motorcycle. To mun duba sai mu ce
wato babura kenan,
babura kenan da sai mu ce motoci suna ci accident da suke ciki. Gaskiya yana kawo matsala sosai saboda da yawa wanda ke amfani da babura kaga su ma suna gudu da babura ba kamar yadda doka ta gwada ba, na farko kenan. Sannan na biyu kuma suna yadda suke gudu gaskiya ba su ajiya wani abu kamar ba su gudu kamar yadda an ka ajiye road regulation, suna gudu ne yadda suke so. Sannan kuma akwai element ababen da ya ce hula kenan na hawan babura gaskiya ba su amfani da shi. Sannan wasu kuma gaskiya sai ya ce shaye-shaye kenan na su tuka mota daga su yi sun sha giya. Banda wannan kuma akwai ababen da kuma wasu ke sha ba giya ba ne amma wasu kwayoyi da ke bari sabin ce yake ya fidda mutum cikin hankalin shi, wannan ababai kuma na cike ya kawo mana matsala. Sannan kuma suna gwadawa cewa wannan babban matsala ne hanyar motocin gaskiya wasu ba wuta ba street light yadda turawa ke sanya gaskiya ya kawo damuwa sosai. Saboda shi an duba cikin wanda sun kai rashin rayukansu zuwa 3,000 na inda za a duba motocin da baburon da sun ka samu hasari kenan duka an ka hada an samu almost 12,502 sai mu ce
12,502
kenan. So mun ka duba 12,502 da sai mutanen da sun kai rashin rayukansu kusan mu ce 3,000 gaskiya ya kawo matsala sosai. Kuma an ka duba kidayan da an ka samu cikin sai mu ce 2019 kenan, in aka hada yana nuna cewa kamar gaskiya an samu hasari 2019 ya fi 2018.
To dama abinda nike so in gane kenan honorable shine galibi sai a samu wancan shekara yayi sauki da shekarar da aka shigo, kusan kowace shekara ana yawan samun karuwa. Menene hukumomi suke yi na ganin cewa an dakile wannan abu don saboda yanda yawan hatsarin ke faruwa akwai fargaba?
Gaskiya ne, an mun ka duba wani lokaci kaga matsalolin da sai mu ce gwamnati ne da sai mu ce yan sanda suna zan kokarin da suke yi, amma an mun ka duba aikin da suke gaskiya ba a samun ci gaba cikin magance wanga matsaloli. Ka gane saboda wasu harkokin gaskiya gwamnati na neman arziki sosai da iya so ta magance waɗanda ababai. Don mun ka duba kaga hanyar motocin mu ba galiba wasu motoci sai da gan kaman naro ne ko single mu ce single.
Wato sun matse ba su da girma.
mun ba su da girma kuma mun ta duba yanzu gaskiya irin motocin da ke shigo mana gari ba karamin motoci bane. Ka gane jama'a na shin motoci ana shigo na motoci amma hanyoyin mu ba su budewa kuma saka ga wasu hanyoyin gaskiya saboda ba iya hagu gidaje ne dama kuma haka nan ka gane sai ya bari jama'a kuma gaskiya motoci sun yawa gari wannan kenan mun ka duba kuma kan batun shaye-shaye.
Daga wannan batun shaye-shaye ne kuma zamu tashi a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, sai a kasance da mu. Yanzu madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yaku Makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
A gaida Baba Yakubu yanzu kuma ga Haruna Mambako dauke da sharhin jaridin Jamhuriyar Nijar.
Za mu soma sharhin jaridinmu na wannan mako na Jamhuriyar Nijar da jaridar gwamnati Le Sahel da ta wallafo hoton Prime Minister Jamhuriyar ta Nijar Brigitte Raffini yana miƙawa Usman Hassan na Tilaberi takobin nasarar zama sabon sarkin kukuwar gargajiya ta Jamhuriyar ta Nijar a ƙarshen karo na ƙarshe kuma na 41 da ya wakana a garin Maradi a ƙarshen makon jiya. Jaridar ta gwamnati Le Sahel ta Jamhuriyar Nijar ta ce komai ya kamala cikin nasara a garin na Maradi inda aka gudanar da karo na kukuwar gargajiya na wannan shekarar ta 2020. Bikin inji jaridar ta Le Sahel na ƙarshe ya wakana ƙarƙashin jagorancin Prime Minister Brigitte Raffini na ƙasar da ministoci da dama na gwamnatinsa da gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal da ya samu halartar karon na ƙarshe na kukuwar ta bana ta Jamhuriyar Nijar. Inji jaridar gwamnatin Le Sahel. Shi ko shafin ya M4 ya yi sharhi ne game da ganawar da aka yi a ranar 3 ga watan nan na Janairu tsakanin hukumar zabe ta Jamhuriyar Nijar mai zaman kanta Seni da jam'iyyun siyasar kasar. Shafin na Niamey M4 ya wallafo cewa an yi ganawa ta tattaunawa da musayar ra'ayi tsakanin 'yan siyasar ta Jamhuriyar Nijar da hukumar zabe mai zaman kanta ta Nijar da ake cema Seni Commission Electoral National Independent wadda ta yi amfani da wannan damar inji shahin na Niamey M4 domin baiwa jam'iyyun siyasar ta Jamhuriyar Nijar labarin inda aka kwana wajen ci gaba da rajistar masu zabe a sabon girgam na zamani da ake cema fishi biometric. Inji shahin Niamey M4. Shi ko shahin Tantam M4 ya wallahu cewa shugaban kasar Jamhuriyar Nijar Alhaji Isuhu Muhammadu ya gana da shugaban zauren 'yan Jamhuriyar Nijar da ke zaune a kasar Libya, inda shafin na Tamtam M4 ya ce shugaban kasar ta Jamhuriyar Nijar ya gana da Malam Agila Sale Isa a ranar Lahadi da ta gabata a fadarsa. Gabanin haka shugaban na zauren 'yan Jamhuriyar Nijar da ke kasar Libya da tawagarsa sun yi wata ganawa ta aiki da majalisar dokoki ta Jamhuriyar Nijar a ranar Juma'a 3 ga watan Janairu da ya gabata. Inji shafin Tamtam M4. Za mu kammala sharhin jaridunmu na wannan mako ne da wani labari na daban da jaridar gwamnatin Jamhuriyar Nijar Le Sahel ta wallafa. Shi ne na bikin hauda tutar kasar ta Jamhuriyar Nijar a Majalisar Dinkin Duniya a matsayin memba ta dindindin a ranar 2 ga watan Janairu da ya gabata. Jaridar ta gwamnati ta Jamhuriyar Nijar Le Sahel ta ce sabbin membobin kwamitin sulhun na Majalisar Dinkin Duniya sun kama kujerunsu a wani bikin hauda tutocinsu da aka yi a New York a kasar Amurka. Kuma albarkacin wannan bikin, jakadan Jamhuriyar Nijar mai girma Abdu Abari ya yi jawabi inda ya bayyana manufofin Jamhuriyar ta Nijar a tsawon lokacin da za ta zamantowa memba ta dindindin a kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya. Inji jaridar Le Sahel. Haruna Mamman Bako na birnin Kwani, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a Jamhuriyar Nijar.
To madalla gaida Haruna, yanzu kuma sai wasu kan daga cikin sakon da kuma sauraron kuke kira ta wayar mu kuna ajiye mana.
Yana na yana yana ga agashuwa. Allah ya hakika abin da gwamnan Aburai Umar Abdullahi ya tsaya na kan abubuwan da suka faru ran asabar a hanyar da ya turo zuwa a Maiduguri kan cewa an rufe hanya saboda Allah ya samu wani matsala na rawa. Abokan ka bai dace sojojin su ringa rufe hanya suna karban kuɗaɗe a hannun mutane ba. Ya dace ne su duba ta ina ne yaran nan suke shigowa suke faro mutane. Idan ya har su dace ne su bayan su tare hanya fiye da mota dubu ɗaya ana karban kuɗin mutumin da zai ji da ya gani ba.
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garbace da nan ba a kungiyar muryar talaka ta ƙasar jihar Taraba. Hakika yadda gwamna Baba Gama Zulum yake nuna ya damu da talakawansa da rayuwarsu, hakika muna masa fatan Allah ya taimake shi.
Assalamu alaikum sashin Hausar Murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu Mai Gora Kampala, malamin madorin jihar Jigawa, Najeriya. Ra'ayina da zan bayyana a yau, ina so na kira ga al'ummar ƙasar ta Najeriya da shiwa shugaban ƙasar Jalal Muhammadu Buhari addu'a game da irin ayyukan da zai yi ƙasar mu a wannan shekara ta 2023. Bawan Allah nan manufofinsa masu kyau ne game da ci gaban Najeriya, amma akwai wasu mutane waɗanda suke ga cewa sun kafe wa ƙasar nan komai, amma yanzu shugaban ƙasar Jalal Muhammadu Buhari yana so ya dora ƙasar akan seti, amma suna nema su nasa kamar angulu.
Assalamu alaikum, mai magana Yusuf Baban Gaje mai Trader Ringin daga jihar Jigawa, Najeriya. Zan yi kira ga shugaban Amurka, shugaba Donald Trump. Ya kamata ya bi dokar da ainihin wato majalisar dokokin Iraki ta kada na janyewa sojojin Amurka daga kasar Iraki, domin wannan shi ne mafi saukin da zai kawo zaman lafiya a kasar Iraki.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau zan yi shi ne dangane da ciyar da 'yan makarantar primary school abinci wanda ake yi a fadin Najeriya. Lallai wannan shiri hakika ya sabu karbuwa, kuma na zaga na ga yadda ɗalibai suke fitowa makaranta sanadiyan ciyar da wannan abinci da ake musu. To lallai muna kira ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, muna so lallai wannan shiri ya dore kuma a ci gaba da shi domin a bunƙasa ilimi musamman a yankunan karkara na Najeriya.
Assalamu alaikum sashin Hausa na Murya Amurka. Sunana Sani Bala da ke wurin Hausare a jihar Yobe, Najeriya. Ina godiya da wannan gidan rediyo na BOA da yake ba mu dama muke faɗan albarkacin bakinmu na ra'ayoyinmu. Kamar irin wanda suke sauraron gidan rediyon nan koyaushe irin mai matsala sarkin guru Alhaji Mustapha Kyari, ba shi da tashar da tafi wannan gidan rediyo na BOA Hausa da kuma irin daɗin shirye-shiryenku da kuke, da kuma kullum muna yaban wannan gidan rediyo. Shi kuma sarki mai sauraron rediyo ne da kamakan yaɗa labarai da yawa, wanda kuma shi ma kansa yana jinjina wannan gidan rediyo don ci gaba ne. Ba a taɓa samun gidan rediyo da a duniya yake da tasiri kamar gidan rediyo BOA ba.
To madalla, mun gode ga waɗanda ka samu damar aiko mana da sakonni. Sai a ci gaba da aikowa mu, kuma za mu ci gaba da karantuwa. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Fasar filo, ƙasashen Turai ƙawayen Amurka sun yi kira ga ɓangarori biyu na Amurka da Iran da su maida wuƙaƙensu kubbi biyu bayan alwashin da Iran ta yi na maida martani a kan kisan babban kwamandanta Qasem Soleimani da Amurka ta yi a Iraki. Duk da yake Amurka ba ta sanar da ƙawayen nata na Turai ba kafin kai harin a kan kwamandan na Iran, Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya ce ƙasarsa ba za ta yi alhinin mutuwar Soleimani ba. Tsohon mai baiwa shugaban Amurka shawara a kan sha'anin tsaro John Bolton a jiya Litinin ya ce zai bayyana domin ba da shaida a zaman sauraren karar tsige shugaba Donald Trump idan har majalisar dattawa ta gayyace shi, lamarin da zai baiwa Democrats ƙarin haske a kan ainihin abin da ya faru a bayan fage a kan yunkurin Trump na tursasawa Ukraine gudanar da bincike da zai amfane shi a siyasance.
To madalla masu sauraro a nan makakarshen shirin namu na hantsi sai kuma an jima da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya zurta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Murtala Faruk sanyi ne da tana gabatarwa sai kuma Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Darrell Smith ni Sarfili Hashin Gumal da na hana kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.